الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
التكبير أرمى يكاو مترين ترين حرفك الجنة يشي لهما يشاءون ولدينا مزيد اللهم اجعلنا من أهل الجنة وما قرب إليها من كل معامل كما رأيت أنك باسر أفرقو في رنقوانا ومحضروا لي دونا سلطة تشريع لكن تقلوب للمسلمي أيو dan babban bakon mu ya iso wajen ne ga hukumar magana ga shi shugaban kwamitin ilimi da da'awa na wannan markaz kuma imamu khatib fadilatu dr magaji babu suleiman amma tunda bana muna karatu mun ce dr malam sai hakuri mu ce dr kuma sheikh fadilatu malam magaji babu suleiman hadin mashkuran najura da zai jawabi kuma gabatar da babban bakon mu ne gabatar da lecture a wannan lokaci da zan mika hujjojin magana ga shi imam karamu da su da mashhurin majiwa.
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى النبي الكريم ثم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من godiya ga Allah subhanahu wataala ya kawo wannan munasaba kamar yadda aka sani dan Ramadan ta gabato wannan markazi yakan shirya muhadarori yau ita ce rana ta farko da za a gabatar insha Allah ta'ala kamar yadda aka ambaci take na wannan muhadara a karkashin ta akwai mawdu'ai da aka tanada guda uku babban taken shine kamar yadda ne gabatarwa ya ambata kalubalen musulmai a yau to insha Allah ta'ala baƙonmu mai jawabi baya buƙatan a gabatar da shi saboda sananne ne a wajenmu muna dai masa addu'a ubangiji Allah ta'ala ya ƙara tabati Allah ya ƙara hasken ilimi ya kuma ba da jajircewa wajen wannan ayyuka da ake na da'awa a kowane lokaci shine Dr. Usman Ibrahim Iyade insha Allah zai gabatar mana bayani a kayan ƙalubalen maƙiya ina mafita yana daga cikin ƙalubale wanda musulmai suke fuskanta a duniyarmu ta yau da kuma a ƙasarmu ta Najeriya akwai waɗanda suke maƙiyayen an ce maƙiya za mu ji fashin baƙi a wajen malam ƙalubalen da ake fuskanta daga wajensu nau'i-nau'i ne ba mu san wane janibi malam zai tsakuro mana ba sannan kuma za a yi ƙoƙarin ba mu mafita domin mu a matsayinmu na musulmi kullum muna tafiya bisa tsari ne da yadda za mu fuskanci al'amura domin addininmu wayayyen addini ne da mana tanadi a dukkan komai insha Allah malam zai gabatar mana da wannan makala mu ci tanadin da ya kawo mana insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya datar da harcansa Allah ya buɗa masa basirarsa mu kuma Allah ya buɗa mana kunnuwanmu da zukatanmu yadda za mu fahimci da kuma karɓan saƙon da zai isar mana insha Allah ta'ala akramaka Allah kana da har minti ɗai-ɗai guda 50 in kuma na ga dama zan iya ƙara ma 10 ya zama to 60 insha Allah Allah ya jagora
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي هكا يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki makakin halittar mu ga mallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya akan ni'imomin da yake mana yau da kullum wanda ba su da iyaka daga cikin ni'imar da ya mana yau Allah madaukakin sarki ya hada ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka, a wannan markazi mai albarka, markazu Ali ibn Abi Talib. A cikin wannan masallaci mai albarka na wannan markazi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a nan cikin garin Azumi. A markazin da babban malaminmu a Sheikh Dr. Magaji Baffa Suleiman, Allah madaukakin sarki ya dora jagoranci a hannunsa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara dafa masa, Allah ya ƙara tabbatar da shi akan daidai da dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki da masu taimakawa. Ubangiji Ta'ala ya ƙara musu albarka, Allah ya sanya cikin aikin da suke a cikin wannan mizanin ayyukan lada. Kai tsaye zan tafi zuwa ga abin da aka ce yi magana a kansa. Ƙalubalen makiya, ina mafita. Wannan jumla ce gaskiya mai faɗin ma'ana, kamar yadda malam ya ishara zuwa gare shi. Duk lokacin da aka ce makiyi ko aka ce makiya, da Allah tunanin mutane zai tafi zuwa ga abubuwa da yawa. Wanda zai tiro makiyansa na unguwarsu. Wani ma zai ce, Allah madaukakin masarki ya ce, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wanda zai ce, to fa ina ganin cikin mata ne, matanmu ne ake magana. Amma a matsayinmu na musulmai, idan aka ce makiya aka shiru, ya kamata hankalinmu ya tafi wurin da kai tsaye shari'a ta nuna mana cewa nan ne ƙiyayyarmu da su take ta gaskiya tabbatacciya. Allah madaukakin sarki yana gaya mana wasu abubuwa da za mu fahimci cewa waɗannan ba su ne makiyanmu na gaske. Ba makiyinka da kuka yi rikici akan gona ka ɗauka makiyinka ba ne. Ba makiyinka da kuka yi neman aure ya je soke ka ya ce kar ku ba shi, dukan mata yake yi. Ba wannan ba, a'a, waɗanne ne wanda Allah madaukakin sarki ya sufanta su a matsayin makiya? Allah madaukakin sarki ya ce, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa tibgha'a maradati tusirruna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Allah madaukakin sarki ya ce, ya ku masu imani, kada ku riki makiyana da makiyanku a matsayin masoya. Kada ku riki makiyana makiyanku. Waɗannan Allah madaukakin sarki ya ce makiyansa ne shi, kuma makiyanku ne. Tulquna ilayhim bil mawadda, duk da cewa ku kuna munzuma musu soyayya, amma ku sani wa qad kafaru bima ja'akum bil haqq, sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya daga Allah. Bayan haka ma yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Bayan haka ma sun kori annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sun kore ku daga garuruwanku daga gidaddajinku. A nan Allah madaukakin sarki yana nuna mana maƙiyan Allah maƙiyanmu ne. Sannan daga cikin sufa ta farko da mutum zai zama maƙiyinmu shi ne ƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kafircewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zunta shi. To amma da yake addinin musulunci addini mai adalci, yana kallo da kowane ido, da ido biyu yake kallo, ba da ido ɗaya ba, da ido biyu yake kallo, yana hangen abu ta kowace irin fuska. Allah madaukakin sarki ya raba waɗanda suka kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ki imani da abin da yazo da shi kun san fa duk wanda yake yin imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi kenan ya ce manzon Allah meye makaryaci ne ya ce manzon Allah makaryaci ne idan har bai yadda manzon Allah manzo ne na Allah ba to fa abin da ya nuna shine bai yadda abin da ya faɗa na cewa Allah ya aiko shi da gaske bane dan haka ya dauki manzon Allah matsayin makaryaci to cikin su akwai waɗanda suke yaƙan mu waɗanda ba sa yaƙan mu Allah madaukakin sarki ne shi ma ya faɗa waɗanda ba sa yaƙan mu Allah madaukakin sarki ba mu dama mu mu'amala da su mu zamantakewa da su mu kyautata musu duk bai hana mu ba yace la yanhakumullahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله ما لو كنت سألك شيء من هنا بقى الله ما يهنك قمدا وأن نباسا يهكمكو a cikin addininku ba su yaƙi addininku ba su yaƙe ku saboda addininku ba ba ku sore ku daga gidajenku ba bai hana ku ku kyautata musu ba ku yi musu adalci ku kyautata musu Allah yana son kyautatawa babu laifi kaga irin waɗannan saboda kyakkyawan hangi irin na addinin musulunci har cewa in suna rayuwa cikin ku ba su zakka إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وكاب المؤلفة قلوبهم لكن نوئنا المؤلفة قلوبهم أقول إنما مسلمي بني سنة رايواتكم مسلمي سنة دمال الله بيها دسو سنة فلا أكا شعباس ما زكا دن أجاك حنك لنسوا قادين المسلمي أما أقول ما سيها قنكو sai Allah madaukake sai ce wannan kan bai bada dama ku a samu wani kyautatawa tsakaninku da daga kafa ba inna ma yanhakumullahu ala alladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyar wa zaharu ala ikhrajikum an tawallu wadannan kan Allah madaukakin sarki ya hana ku kyautata musu ai ba zai yiwu a ce mutumin da yake neman kare kashe ka yana neman kare halaka ka kai kuma a ce a'a kai kuma ka je ka kyautata masa ba a wajen kyautata masa shi kuma ka kasara ka to waɗannan su ne hakikanin makiyanmu na gaskiya waɗanda suka ƙi Allah suka ƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke yaƙan mu to topic dinmu shine kalubale na bangaren da ke fitowa a wajen makiyanmu makiyan addininmu menene kalubalen ma tukuna sannan bayan kalubalen bayan sanin kalubalen menene mafita a wajen musulmi ta ina musulmi zai samu kariya da kubuta daga waɗannan makirce bakirce na kalubalen waɗanda ba mu ba makiyanmu makiyan addininmu masu yaƙanmu suke shiryawa makiya ba za su dinga kinmu ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna cikin alkur'ani idan har muna so su daina kinmu to sai dai inda mun bar abin da muke kai na addini mu kuma zo addinin su wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istaba'u wa za su kushi ba Allah madaukakin sace suna yaƙan ku in aka ce yaƙa kar fa tunanin kai makale akan yaƙi da bindiga kadai yaƙi da makami kadai yaƙin da za a yi akwai yaƙoƙi da yawa da ake yi wanda sun fi yaƙin bindiga yaƙin bindiga kan iyaka ya raba ka da rayuwarka ta duniya ne ko idan aka kashe ka kana kan addininka dan addininka ai kai kyakkyawan ƙarshe amma a kashe maka tunani
kana raye amma ka bar addini wannan ya fadari to Allah yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum ba za su kushe ba suna yakan ku kala kalan yaki har sai sun fitar da ku daga addini su ruddatar da ku ku bar addini in sun samu iko hakanan Allah madaukakin sarki yace wadulau takfuruna kama kafaru fatakuluna sawaa sun so da za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce ku zama iri daya kenan in ba ku zama iri daya ba to kullun suna bin hanyoyin da za a yi yaya za a yi su ku zama irin su ko ku kamance su su kashe dukiyar su su bata tunanin su su ga irsas din su kullun akan ku innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yushaqqun wadanda suka kafar cewa Allah suna ciyar da dukiyar su dan su tare bin hanyar Allah kada abi kada abi hanyar Allah amma Allah madaukakin sarki ce ta fasayin fikuna za su ciyar da dukiyar kuma ta kuno alaihim hasara sannan ta zo musu da dama kuma ya gulabuna sannan ai galba a kan su wannan abin da Allah madaukake fada haka yake faruwa tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu irin makiyan addinin musulunci irin dukiyar da ba su kashe ba ba su barnatar ba ba su tara sun yi aiki da shi dan su rusa addini ba amma dai Allah madaukakin sarki ya ba da musulmai dama sun yi galba a kansu duk irin abin da suka tara amma sai da aka yi galba a kansu a yakin Badar sai da aka shiga Makka da yaki duk irin abin da suka yi da tanadin da suka yi to wannan albishir Allah madaukake ke mana in dai mun tsaya akan addinin duk abin da suka yi to Allah madaukake zai ba mu mafita a kalubalen da makiya suke zuwa da shi ya yaki da suke yi kala kala yana bambanta kullun daga zamani zuwa zamani mutane ne waɗanda suke ba da kwakwalwar su lokaci da kirjin su da jin zukatan su dan su yi dogon tunani su bi kowane irin tsari komun tsayin sa komun nisan zangon sa dan su cimma bukatar su dan haka kowane zamani suna dubawa su ga cewa meye ya dace da shi meye ya dace da wannan zamanin meye ya dace da wannan zamanin to gaskiyar magana in mun kula zamani yana ƙara sabunta suna ƙara sabunta strategies tsare-tsare wanda za su yi galaba akan waɗanda ba musulmai ba ta hanyar lalata musu tunani nisanta su da addininsu wanda shi ko musulmi gwargwadon yadda ya nisa da addini gwargwadon yadda Allah zai kaskantar da shi gwargwadon yadda musulmi ya nisanci addini gwargwadon yadda zai kaskanta haka sai dan Umar radiyallahu ta'ala yake faɗa nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam mu mutane ne wanda Allah madaukake ya daukaka mu da sababin musulunci kisa Allah yace manzo Allah wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tuzalluna daukaka ce gare ka alqur'ani da aka baka kuma daukaka ce ga mutanen ka matukar sun yi ruko da abin da manzo Allah ya zo da shi za su samu daukaka to sayyidina Umar yace Allah ya daukaka mu da musulunci mahma btaghina al'izzati bighayrihi azallana duk lokacin da muka nemi wata daukaka ba da addinin da Allah ya daukaka mu sababin sa ba to azallana Allah zai kaskantar da mu kuwa to waɗannan makiya kullun suna shirya dabaru da tsare-tsare su rusa mana aqidunmu su rusa mana ɗabi'unmu su rusa lalata mana tunaninmu gaba ɗaya da zama duk tunaninmu ba mai kyau bane gurɓataccen tunani muke yi mutumin da ka kashe shi tun daga tunani to kai masa kisan da ba zai tashi ba ka kashe shi tun daga tunani kayi masa kisan gwani kisan gani shine sai kaga abin ka barka shi mai kyau ne amma an kace shi burus to da aka sai ga musulmai ga sanan kaman musulmai ne amma mai zuciyar gaba ɗaya an cire musulunci a ciki daga cikin kalubale na makiyanmu da muke fuskanta a wajen makiyanmu a wannan zamanin da muke ciki yaki da tunani kamar yadda na faɗa yakan tunaninmu wannan yakin tunani mafi girman abin da suke ɗauka wajen yakan tunaninmu da shi gurɓata mana tunaninmu shine sanya mana shakka a cikin addininmu ba abinda makiyin musulunci yake so wa musulmi irin ya sa masa shakka akan abinda suke tabbatattu a cikin addininsa domin hanya ce ta barin musuluncin gaba ɗaya duk lokacin da aka samu ku shakka to wannan abin zai kai ku zuwa ga ɗayan biyu ko ya kai ku zuwa ga ilhadi a samu masu tunanin korewar samuwar Allah ba gaba ɗaya wanda ana samu a cikin wannan al'umma ta musulmi ana samu a ƙasashen larabawa ana samu a ƙasashen afirka duk inda ka zo ga duniyar nan yau ana samun mulhidu wallahi wasu suna dan ana rayuwa da su a cikin al'ummar musulmai kawai suna jin tsoronsu bayyana kansu ne amma mulhidai ne waɗanda suka yi ƙaurin suna za su fito har social media suna bayyana aqidarsu ta babu Allah su zuba shaida da samuwar Allah ba kuma a daure musu gindi a karfafe su a ba su kuɗi a ba su kariya duk abin da za ku fito da su za ku kalubalance su dama an shirya yadda za a kare su in kuka faɗa musu a ɗauke su daga ƙasarku a kai su ƙasarsu a ba su dama su rinka harbowa makamansu na mizaye na tunani ba na yakan tunani daga ƙasashen da suke suna harbowa da harshen ku na Hausa ko da harshen ku na Fulatanci ko da harshen ku na Barbaci abin da kuke ci idan ba a samu wannan ba idan ba a samu wannan ba to a samu aƙalla ku riƙa ganin cewa shi fa addinin nan a masallaci ake yi harkokin duniya ba addini a ciki fasluddin anil haya kenan Allah diniyan kenan almaniyu har sai a dinga ganin cewa in kana kawo maganar addini a inda ba masallaci bane ba islamiya aka je ba to kai ba kauye ne wannan kalubalen ya shiga cikin da yawa daga cikin yan boko yau zaka ga idan Allah madaukaki ya ba wani mukami wata girma wata kujera to duk abin da zai nuna yana damuwa da addinin sa gudun sa yake baya so a daidai lokacin da su waɗanda ba mu ba duk inda suka je taimako addininsu suke amma shi baya so a ce masa yana kishin addini kyama yake ji kar a zarge shi da damuwa da addini wannan yana daga cikin gabar da ta zama kalubale yau wallahi tallafin matallahi a cikin rayuwar da muke ciki a wannan ƙasar ta mu dai ayyuhan nasu tara guza ga magarin mutane mu ne muke damuwa da addini amma gurgurdan yadda ka girma gurgurdan yadda ka nuna rashin damuwar ka da addini dan kar a soke ka a ce ka damu da addini kuma abin da zai baka takeici shine waɗanda ba mu din ba fa su kullun sanu damu su da addinin su ba zaka ga cewa dama mutum zai samu cikakkiya, dama zai samu, ya samu dama ya nada wasu mukamai guda hudu ko biyar a karkashin sa. In wanda ba musulmi bane ba, in ya muku kara a cikin biyar din nan, shine ba ku guda daya, ya muku kara kenan, ba ruwansa, baya jin kunyar komai, baya jin tsoro. Kai a coci za a ga masa ga yadda za ka yi, sakula za a bashi a coci, ga abin da ake so, 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 kuma zai yi. Mu kuwa namu, in kun yi sa'a a samu biyu musulmai daga ciki, sauran zai ce shi baya so a danganta abubuwansa da addini. Yawwa, tunda harkar Najeriya ce rayuwa ne ake yi tare da musulmai da ba musulmai ba, a'a, eh, rayuwa ake da ba musulmai da ba musulmai ba, amma wanda ya suka fi yawa, ko saboda yawa ba za ka yi la'akari ba. Ko yawa ba za ka yi la'akari da yawa ba, su waye suka fi yawa? Irin wannan matsayar na rashin damuwarsu da addini shi ne yake sa muke ganin bukin ciki kala-kala da muke gani yau. Kwanaki ina gani jihar Sokoto ana kokawa akan cewa an yi recruitment ɗin wasu jami'an tsaro, sai aka ga mafi yawa waɗanda suke ciki ba musulmai ba ne, kuma a Sokoto. A Sokoto fa? Sokoto fa? Ba indijin wanda ba musulmai ba, indijin na gaskiya wanda ba musulmai babu shi. To in Sokoto aka saba ka kike tsammani a Filato? Abin da ya jefa mu cikin wannan matsalar shine waɗanda suka haura sama su kunya ma suke ji a danganta su da damuwa da addininsu. Wannan kuma shine daga cikin abin da ake so a har yaƙi tunaninmu. Kai dan kusa barin baku kada yin nisa. Jami'a ce za ka samu a arewacin Najeriya, jagororin jami'ar kashi 80 cikin 100 musulmai ne. Amma ka san duk abin da zai alamta musulunci kyama suke yi, duk abin da zai nuna musulunci kya tsoro suke yi, tsama suke yi, kar a zarge su. Ina dai ina tambaya, me yasa ne duk jami'o'in Najeriya ba za ka taɓa gani an sa exam ranar Lahadi ba? Wani ya ce ai weekend ne, da ce Asabar ba weekend ba ce? Me yasa ake sawa? Amma ka san ran Juma'a sai a sa exam guda biyu, ɗaya kafin sallar Juma'a, ɗaya bayan sallar Juma'a, immediately. Duk hankalin yara baya kan sallar Juma'a saboda tunanin jarabawa. A sa musu ɗaya ma a ce za su gama karfe 12, hankalin su ya tattaru su je sallar Juma'a a nitse, ba za a yi ba. Sai a sa ɗayan za a gama ta karfe 12:30, kuma sallar Juma'a ana yi karfe 1, sai a ce 1:30 kuma za a shiga sakan fefa. Don Allah ka gaya min yadda hankalin yaro zai koma kan sallah. Duk wannan matsalar ce fa, an sa mana tunaninmu gaba ɗaya ya koma wai mu kyama muke yi, duk abin da zai nuna muna goyon bayan addininmu, mun damu da addininmu, wannan abin ana ganin ƙauyanci ne. Daga cikin abin da ake bi wajen a sanya mana shakka, tashkik fid din, shine abin da kuke gani yana faruwa yau na maganar sukar sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wannan abin tsararre ne, daga wajen makiyan ba aka tsara shi. Duk wanda zai zo da maganar sukar sunnar annabi, to za a ƙarfafe shi, ko ya sani ko bai sani ba, ko direct ko indirectly, ai ta ƙarfafansa, karasa ta inda yake samun da'ami, yake samun gudunmawar da yake gudanar da activities ɗinsa, manya-manyan project za ka ga yana yi, saboda ana ƙarfafansa ta ƙarƙashin ƙasa, ko ya sani ko bai sani ba. Saboda idan aka sa muku shakka akan sunnar annabi alaihi salatu wassalam to mataki ne zuwa gaba na a sa muku shakka akan alqur'ani ba a cire muku aqidar alwala'u wal bara menene alwala'u wal bara jibuntan masu imani da fifita su akan wanda ba su yi imani ba da goyon bayan addinin ku akan duk inda ake goyon bayan addini karuna addinin ka kake goyon baya a sai a samu ku a nuna muku cewa addini ka akwai musulmi wani fa shugaba ne a kasar nan ana maganar musulunci ne da christianity yace mutane suna ta damuwa akan maganar rikicin addini wannan ma ba a sani ba sai an je can za a gani waye mai gaskiya waye marar gaskiya me ya matsayin wannan tunanin a musulunci kafirci shakka akan ingancin addinin kansa kafirci ne shi harkar addini ba a karban shakka a cikinsa ka ce waye ana tantama sai an je can za a ware Allah ya saka. Abu Nabiyu saboda lokaci mu rika rakaitawa bayan yakin tunani a yake mu a wajen dabi'un mu. Yakin tunani shine na farko. In aka riga aka rushe maka tunani kan addinin ma zan bashi da daraja bashi da kima a wajen ka. Daga ciki kuma a rushe maka dukkan abin da yake da alaka da addini a ruke maka gan a rushe maka ganin sunnar ganin girman maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama ballatana malamai to an gama nasara to ka san kamar harkar cece-cece shedan shi shedan wato irin abin da Bahaushe yake cewa ne ko bai samu na dafi a jikinka ba dai ya samu na me na gashi to yadda kaga shedan yake yi haka suke in ba a samu duka ba ma to a samu dan kada a yago ka san shedan har yakan umace ka da alheri wani lokaci Ibn Qayyim rahimahullah yana cewa shedan daga cikin nau'o'in tarkon sa wani lokacin yakan umace ka da alheri ma wani mamaki ta ta yaya ce kwarai idan yaga zaka tafi kai wani aikin alkhairi da zaka samu lada 100 to sai ya dauke maka tunani ya kawo maka wani aikin alherin wanda lada 50 zaka samu ai da ya rage da ka je ka samu 100 a can gara ka tsaya ina anan ka samu nawa 50 in bai samu na dafi ba ma dai ya samu na kashi to shedan yana yin haka to suna yi sukan yake ku wajen dabi'un ku ke da ra'ayi ya hada alfasha a cikin ku alfashan nan ana shigo da ita ta dabara ne karkashin maganar yanci yancin dan adam yana da yanci mata suna da yanci maza suna da yanci ƴan mata suna da yanci matan aure suna da yanci kowa yana da yanci a matsayin sa na mutum al-hurriyatul mutlaqa shi yasa yana daga cikin babban abin da zaka ga cewa makiya addinin musulunci suna daga tutar sa a duniya maganar yancin dan adam an tauye haƙƙin dan adam haƙƙi kamar ka ce mutanen filistin su ba mutane bane duk haƙƙin an manta da nasu su duk wannan ya kan tunani ne aje ana kashe ku ana muku kisan kare dangi a ɗan uwan ku musulmai a Filistin sai a zo kafashen ku ba ana taimakon rauna na ana kawo agaji wai kun dauka cewa su mutanen kirki ne masu taimakon ku ne a kawo taimakon rauna na ruwa ya cinye muku gidaje a zo a kawo muku taimako bayan can fa ana kashe ku ana muku kisan karin dangi to daga cikin abin da suke duk hanyar da za su bi alfasha ta yadu shi yasa zaka ga duk mutanen da yau suka ga wurta wajen tallata badala to zaka ga kullun garin Allah waye karfi suke samu karfafan su ake yi saboda Allah madaukakin sarki ya sanya gyaruwar al'umma ta hanyar gyaruwar matan su domin mata su ne iyayen al'umma wani yace al-ilmu al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta jilan tayyibal arkan ita mace jami'a ce in ka tattale ta to ka tattale tsatso mai tsayayyen kafa to alalata labarin mata tsaraici ya zama ba komai ba yanzu ka duba a ƴan shekarun baya kaɗan malam har ya zama shi'ar ɗin duk mace ta kirki za ka ganta da hijabi aka bar gyale totally gaba ɗaya masu gyale suka zama cewa minority ne kuma ba abin su ganin mutanen kirki amma yanzu da Allah ba kwa ganin cewa kasuwar gyale tana dawowa hijabi yana raguwa ba kwa gani matan aure da ƴan mata da zawarawa duk suna jefar da hijabi kuma kamar mutane sun fara jin abin ba komai bane kamar ba damuwa bane ka san harkar badalan nan wato akan dauki nauyin masu yi musamman a tsara musu a ce ga abin da ake so ku yi yau amma kar ku ce nan iya nan za ku yi akwai target din da ake so a ga amma mataki mataki ne bit tadarruj in kun yi kaza din akai ja kai kaza an yi kaza bar aka daga hankali saboda ba a saba gani ba sai a sake irin wannan din sai a sake yadda aka daga hankali jiya in an yi yau to ba za a daga hankali kabar jiya ba yi haka jibi haka gata har sai wannan abin ya fara zama jiki sai bai damu ba ma to sai a gara wani step kuma an yi step 1 ko sai a tafi step 2 haka ake tsarawa wallahi wata baiwar Allah ta ce mana tana kasashen turawa ne ta ce mana wallahi ta san wani office na musamman a wata ƙasa daga cikin ƙasashen turawa wanda abin da ake yi kenan tsara wannan abin yadda za a bi shi step by step yadda za a rinka yaɗa badala mutane suna gani tun suna jin ba sa jin daɗi har su koma abin bai dame su ba har su koma suna gani suna nishadi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa ta haka za a kulla alaƙoƙi muharramai haramtacciyar alaƙa alalata zamantakewan gidaje duk gidaje su zama ɗabi'unsu sun gurɓace tun ana ganin masu yi wancan gidan ne a samu wancan gidan a samu wancan gidan a samu wancan gidan haka har sai ya zama gari kawai badala tana ta yaduwa wannan kalubale ne kalubale na uku social media domin ka san badalar kafin social media ta zo ai ba ta yaduwa da wuri kamar inda yanzu take yaduwa to social media ana amfani da social media yau da sauran kafafen sadarwa wajen munana musulunci gaba ɗayansa munana shi duk abin da za a yi wanda zai sa waɗanda ba musulmai ba su ga munin musulunci to shi za a riƙa yi yanzu bari in ba ku misali kun ga yadda ake kashe Falistinawa wata shekara sai aka ɗauko bidiyon wasu mutanen Falastin da duwatsu duwatsu fa suna jifan wasu mutane sai aka sa wata jarida aka ce saboda miyagun dabi'un musulmai saboda tsanani da yake cikin addinin su saboda kin wanda ba su ba da suke yi haka kawai ka dubo waɗannan mutane suna daukar dutse suna jifan mutane asali fa wanda suke jifa da dutse da bindiga suke harbin su amma ba a yi maganar waɗanda suke harbin su da bindiga ba su ba a ce suna cutarwa ba sai aka dauko waɗanda suke jife da jifa da me da dutse yanzu mai jifa da dutse ka yar sai da zai yi to haka dan haka a nuna addinin musulunci addini ne mai kuntatawa kuma addini ne na ta'addanci wal iyad billah a samu wata firka batacciya wasu gungun musulmai da suka kauce wa addinin musulunci na gaskiya a rika taimakon su ta karkashin kasa bare kuwa a ba su makamai a ba su kuɗi a wayar musu da kai yadda za su amfani da technology a lokacin Boko Haram tana tsananinta wallahi ana hayarin din mutane su je su shiga Boko Haram su zama ƴan Boko Haram asali abin da ake so su yi shine akwai abubuwan da ake so su koya wa ƴan Boko Haram da ta'addanci kuma wallahi Allah shigar da su a kai ta wannan hanyar idan aka samu kuskuren wani musulmi da yi ko wasu musulmai to sai a girmama shi an fa samu waɗanda ba musulmai ba sun yi irin sa ya hudu amma na musulmi guda ɗaya da ya wani kuskure shi za a ɗauka a yi ta girmamawa ta wannan ne har suka yi kirkira su kirkiri wasu mutane su ba su ajanda don su koyar da wani abu wa duniyar musulmai da yawa waɗanda suke zuwa social media su rika yaɗa wasu tunani munana a matsayin su musulmai ne bincike suka yi ɗaukan nauyin su akai sa su akai domin su lalata tunanin wasu daga cikin musulmai kalubale na hudu yadda suke kokari akan lalata dukkan abin da ake ce masa family addinin musulunci na da wani tsari na usura gida akwai masu fada aji akwai mabiya to wannan tsarin dai musulunci ya zo da shi yana da matukar tasiri wajen seta tarbiyyar mutane shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya auratayya tsakanin miji da mata mace za ta dauki ciki miji shi kuma zai kula da ita da ɗan da take dauke da shi a haɗa hannu ana taimakon juna ta yadda har za ta haife yaro ita Allah madaukaki ya bata juriyar reno da dauriya duk abin da ake gani na wahala yaro ya fitsari yaro ya bayan gida yaro ya tumbudi yaro ya wuni yana kuka yaro ya kaza duk Allah madaukaki ya kera mace da za ta dauka wannan abun wanda in namiji ne aka bashi ba zai iya ba da Allah zai jarrabe ka wutar ku faɗa da matarka Allah ya kiyaye yaranku ɗaya ɗan wata bakwai ɗaya ɗan shekara da rabi ɗaya ɗan shekara uku ko biyu da rabi ta bar maka su ta watsar maka su da ka gane wanda nake bayanin da nake da ka fahimce shi wallahi sai dan Allah ya ce muke gana da wata kanwa ba za ta taimaka maka to Allah ya girka mata ta yadda za su iya jurewa wannan abu amma bai dora masa nauyin ciyarwa bai dora masa nauyin ciyarwa ba kuma sai dora wa mazaje ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa anfaqu min amwalihim a hada hannu da hannu dan areni yaran nan ayi musu tarbiya. To mu a musulunci wannan abin yana tafiya ta yadda har yaro ko ya girma ya balaga an dora masa wajibcin biyayya wa iyayensa, saboda a hankali ma ai ba yadda za a ce wanda ya maka wannan wahala kuma sai bayan ka girma kai ma ka ga karfi ka ce ba ruwan ka da shi. To da suka ga wannan abin yana taimaka wajen alkinta al'ummar mu da tarbiyyarsu sai suka kawo tsarin yadda za a bi a ruguza mana zamantakewar mu na gida. Saboda haka yaro da zaran ya fara dan girma sai a ce to shi ma yana da yanci a matsayinsa na dan adam, iyayensa ba su da ikon su tilasta shi. Yaran sai su rinka fara jin wannan tunanin, a rinka sa musu fandara. Yanzu ai za ka ga cewa fandarewan yara da ake samu a yanzu ai da ba a samu irin haka. Yadda za ka ga yanzu yaronka kai ma kansa wani lokacin sai kana ɗan lallaminsa, ai ba a samu haka da kawai umarni ne ake kai kawai gabar ya yi yamma kawai ya yi yamma. Amma yanzu kai ma sai ka haɗa da hikima da dabara. Kada ya mi kare maka tawaye. Wannan ne kuma ya sa daga cikin tunaninsu shi ne su yaƙe mu wajen nuna mana aure bai da wani muhimmanci ba. Ɗan boko in yai boko sosai ya sha boko ya zama ɗan boko addini to baya ganin kimar wani abu da aure. Wani ɗan boko an ce wata yarinya ta ƙi aure, kowa ya zo ba ta so ba za ta karku damu da Allah tunda mace ne ya ba wani banza, da ma namiji ne shi ne damuwar. Ka ji da ma namiji ne shi ne damuwar, amma mace ba wani problem ko wata. Abin da ya fi komai mamaki a daidai lokacin da ake raba iyaye da ‘ya’yansu ake so a cire musu tunanin damuwa da iyayensu, a raba ‘yan uwantaka, a raba kaza, a raba kaza, a lokacin kuma ake ƙarfafa maganar ƙabilanci. Ka ji tuka da warwara, ƙabilanci kuma sai ana ƙarfafa su. Yanzu da ka taɓa tunanin cewa wai za a samu wasu mutane wasu suna maganar cewa wai wani wai Hausawa daban, Fulani daban, da Allah ka taɓa wannan tunanin? Ka taɓa wannan tunanin? Wai a zo ana da'awa ana ruruta wai so ake dole sai gaba ta kulle tsakanin Fulani da Hausawa, ni ba sai da za a raba wannan auren ba. Yanzu fa da yawa a cikin yankin mu na mun gazo ka tambaye mutum shi ba Fulani ne ko Bahaushe ne, wallahi ya dinga kalkule shi kenan, ya dinga lissafi yace to ta wajen kakana ne namiji ta wajen ka haka shi ma duk waiwai ne, amma shi dai kawai ya samu kansa ne dai shi dai ko Fulani ne ko Bahaushe bai sani ba. To amma wai yanzu so ake wannan abin ana ta kururuta shi. Abu na ƙarshe ƙalubalen ya haƙanmu ta hanyar tsarin ilimi. Duk inda wani salabus yake to suna ƙoƙarin yadda za su yi a lalata salabus ɗin yadda ba zai amfane mu ba, ya zo ba shi da alaƙa da addini. Kuma duk inda ka sani sai sun shiga suna da wakilai a ko'ina. Kuma ya zama na cewa duk wani abin da zamu yi na ilimi wani sai ya zama gwargwadon yadda kake koyi da su, gwargwadon yadda ake ganin cewa kai fa gogagge ne a ilimi. yanzu da Allah mai hada ilimi da gare su to wai in ana so mace a gane cewa wannan fa ta san me take yi a ilmanci to shine a ga dressing din ta tana yi irin nasu amma an ganta a hijabi da niqabi to wannan ana ganin cewa kamar bata san komai ba yau da za a ce a wata interview interview a ce za a yi za a dauki wasu malaman ko English ko malaman physics ko malaman menene malaman menene sai kaga musulmi ne mai interview fa amma inda zai ga wasu mata masu katon hijabi da niqabi sai ga bai mai da hankali a kansu ba waɗannan dai kasiyatun ariyatun din ma'ilatun mumilatun din mutabarrijat din nan dai shine yake ganin kaman za a samu ilimi dan Allah mai hada ilimi da dressing to duk wannan yakin mu ne ake yi a tunani kuma a ilmanci a jirkita mana tarihin musulunci yanzu ka duba yadda waɗanda suke kokarin raba Fulani da Hausawa nan a Najeriya idan suke tuko kari sai sun canza tarihin Usman Dan Fodio ko ba mujaddidi bane ba tajdidin addini yayi ba kafa daular Fulani yayi rusa Hausawa haka ba suke fara shi ba Usman Dan Fodio sai dai zamu samfur a Najeriya ta yadda duk wata al'umma duk wata kungiya ta musulmai tana ganin sa waliyi haka ki kare ɗan izala suna masa ganin wali ɗan ɗariƙa suna masa ganin wali ɗan shi'a ma a da su ce masa wali kowa zai cewa ɗan fodiyo ce mutumin kirki nake ba su gani to amma yanzu wannan ɗan fodiyo ne ake so a canza mana shi ba dauke shi mutumin banza kuma an dauki Hausawa suna kai ana ta biyan su kuɗi jama'a kalubale yana da yawa gashi lokaci ya matso sosai wajibi ne in aka nuna maka inda zaka shiga to ya kamata kuma ka san ta inda zaka fita dan inda ka shiga baka san inda zaka fita ba to matsala ce duk da cewa akwai kalubale wajen tattalin arziki da wasu waye amma saboda lokaci zamu takaita su amma hakika waɗannan kalubale suna da hadari masu yawan gaske domin duk kalubalen da zai fuskance ka ya lalata maka aqidarka to babu kalubalen da ya kai shi mafita akan waɗannan kalubale da ire-iren su wallahi babu kamar komawa ga Allah komawa ga Allah komawa ta gaskiya dazun nan muka karanta maganar Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala wallahi jama'a ba mu da abin da yake musuluncin nan ba mu da abin da yake musulunci duk abin da muka kama matukar wannan abin zai kai mu zuwa ga kaskantar da addinin mu to wallahi mun yi hasara kai musulmi ka rika jin cewa duk inda kake wasili wakili ne na musulmi da musulunci yanzu kun ga lokacin da aka yi ni ba dan siyasa bane dai amma dai lokacin da aka yi zaɓen 2029 ne wanda ya wuce 2023 ai kaga akwai malamai da yawa da suka zo suna magana muslim muslim kun ga muslim muslim din nan duk da dai akwai karangiya a ciki to amma fa wannan abun ba ya zunguru zukatan makiya wannan takaicin kuma shi har yanzu ba su fita daga cikin sa ba duk wannan shunan da aka yi na cewa ana kashe musulmai ana wai duk so ake a canza maganar muslim muslim din nan kai karka kana ka karo ci ne kawai saboda mu fa da muna yara cewa ake musulman Najeriya 70% wanda ba musulmi 30% ana tafiya a hankali sai aka koma ana cewa a musulman ba 70 bane 65 ne aka kuma ana cewa 60 ne aka kuma ana cewa 55 yanzu ba a kuma cewa 50-50 ne to kaji mallam ya ce tun lokacin ba san je mu da muke auren mata hurhudu mu rinka zazzago ƴaƴa mallam kaman kadanya su da in kai mata daya baka ƙara wata ta ina za su gama mu ya kamata lokacin da an ana cewa Musa binti fasan ne yanzu ya kamata ce na yinti ne dan mu kullun zazzagowa muke falillahi alhamdu to dan haka mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mu gyara aqidar mu malamai Allah saka musu alkhairi su cika ba da aiki karci wasa karci kasa aguwa al'amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar si taiwa mutane kullun su dinga gyara musu aqidar su mabarnata suna kawo karna su kuma suna yakan barnar duk inda aka musu wani mummunan karatu malamai su goge musu kai abu na biyu dole sai an tashi an yi ilimi dole sai an yi me ilimi kuma kalabi a yi ilimin addini a fahimci alqur'ani a fahimci sunnar annabi alaihi salatu wassalam a fahimci aqida ta gaskiya a fahimci ibada yadda ake yin ta a fahimci mu'amalar da musulunci yake a yi ta nan za a gano duk wani abu da za a baka wallahi bai kai da musulunci ba babu wani tsari da yake da fasali irin tsarin da musulunci ya zo da shi akan dukkan abin da ka sani sannan a neman ilimin zamani ilimin zamani da shi ake amfani ake yakan mu yana mun bakin ciki na mun takaici kuma duk mutumin kirki wannan abin zai masa bakin ciki malam sai ka gawai komai a duniyar nan komai sai dai amana wune ci ma zaune bayan nan an kai wa sahi ka gamai da in China duba abin da muke yi wai wata rana a wata jami'a ne aka dauki wuta za a yi ana wani meeting generator ya kitashi VC ya ce me ya faru aka ce ai generator ya kitashi to a gyara mana aka ce a yaron da yake gyaran an neme shi ba a same shi ba sai ce duk injiniyoyin da suke jami'a nan kawai VC ya cire babban riga shi ma injiniya ne ya ce duk wani injiniya ya fito malam da shi da injiniyoyin sannan suka je suka duku ba akan generator nan awa guda awa da rabi awa biyu generator bai tashi ba yinsu ya ce dole ne sai dai a nemo yaron nan to kaga idan har wancan yaron shi fa bai makaranta ba ya iya gyara generator yaya za a ce waɗannan injiniyoyin ba za su yi generator ba ne duk wanda ya taso da wani abin kirki ba a taimakon sa ba zuciya ba damuwa da mu gina kasar mu to dole ne bayan mun yi ilimin addini mun kare aqidun mu to dole kuma mu yi ilimin zamani don mu kare mutuncin mu kuma ai ilimin zamani aiki ne ba kurin a takarda a ta yin certificate ana fita ba dai mu gani a ƙasa an ci ana biki a gidan sukari abu da uku duk wani wata fikira mummuna da ta zo wanda aka ga wani tunani mummuna ya fara shigo a cikin mutane a riƙa ɗaukar mataki da wuri ba sai abu ya faru tukun abu a ce waya za a yi ba a'a tun farko dama ana karantar da mutane aqida ingantacciya amma wannan ba zai hana fotar wani ya ce fotar shubha ba to kada mu zama 'yan kariya kadai mu zama 'yan kai hari tun kafin shubha ta zo a tare ta abu na hudu lalacewar gidaje da tarbiyya yayin da ake batawa kada mu ringa ba da kofa daga cikin kofar da muke bayarwa shine rashin daukan masuliyar da Allah ya dora mana annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma da yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i sai ce bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali duk wanda zai bar iyalansa ba zai dauki nauyin su ba to fa ya bada kofa ne wani ya shigo ya canza musu tunani domin shi dan adam da kake ganin sa yana girma bai yi masa wani yana cewa ahsan ila an-nasi tasta'bil qulubuhum fa qala mast'abada al-insanu insana in kana so ka mallaki zukatan mutane ka rinka musu to wanda suke karkashin ka in ka watsar da su irin yadda da yawa daga cikin al'ummar mu suke daga mutum ya bar matarsa da ƴaƴansa ya fita ba ruwan sa mai suka ci da safe mai suka ci da rana mai suka ci oho in ya tashi wai ba yi da shi kawai sai fita abin sa sa garata duk yaron da ya tashi yana ganin irin wannan abu ta yaya za a yi ka samu karfin iko a kansa ba zai yi ba sai in Allah madaukaki ya gada ba to mu rika tsayawa muna rikewa masuliyar da Allah madaukaki ba mu ilmantar da ƴaƴanmu mu dauki da waye ne su gurbadan ikon mu bi musu tarbiyya ta addini bi musu tarbiyya ta rayuwa haka nan mu mai da hankali akan kafafen sadarwa mu rika auna su da addinin mu duk abin da ka gani a cikin social media nan to ka auna shi menene matsayin addinin ka kansa ƴaƴanmu mu rika saita su mu rika bilbiyan wayoyinsu mu rika sanin me suke ciki za ka yi shekara goma kana tarbiyyar yaro baka sani ba a cikin wata shida ya haɗu da wani ta hanyar waya ya lalata masa tunani baka sani Allah ya tsare abu na kusa da ƙarshe daga cikin abin da zai taimake mu samu kariya daga kalubalen makiya mu rika zama da mutanen kirki mu rika zama da mutanen kirki kai a matsayin ka na musulmi kai kokari alakarka ta zama da mutanen kirki kake iyalanka kai kokari ka hada su alaka da mutanen kirki Bahaushe yana cewa zama da madaukin kanwa yana kawo me farin kai duk inda kake da nagarta indai kana zama da mutanen banza to za ka dauki wannan dabi'un banzan kai ma in baka dauka ba ma dai za a yi maka kallon mutumin banza a gari shine misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da al-jalisu salih da al-jalisu su kyakkyawan aboki da mummunan aboki abokinka da kake zamantakewa da shi mutumin kirki manzo Allah ya musanta shi da mai sai da turare shi mai sai da turare ko dai ya san maka turaren nan ga shafa ko kuma alal akalli ka ji kamshi a hancinka ba za ka ji wari ba ya san maka turaren nan shine ka koyi irin dabi'unsa masu kyau mutum ne mai kyauta kama ka koyi kyauta mutum ne mai addini kama ka koyi addini mutum ne mai sallah kama ka koyi sallah mutum ne mai azumin nafila kama ka koya saboda zama da shi da kake mutum ne mai ambaton Allah duka koya mutum ne mai san alqur'ani kama duk suka koya kana zama da shi ko kuma ka ji kamshi shine mutane in sun ganka da wane in an ganka kullun za a ce ai mutum akwai alamar mutumin kirki ne dan kullun da wane ake ganin su amma aboki na banza lalataccen aboki mutumin banza shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce kawai mutumin da zai je zauna a makira ne wurin da ake kira ba wai dan makiri mutumin banza bane ba kuma dan kira sana'ar banza bace a'a saboda dai wuri ne na huta da take koninta ko dai ya kona maka kaya ko kuma ka fito da warin hawaki dan bi zai faru menene kona maka kayan shine kai ka koyi munanan dabi'un da yake ko kuma ka fito da warin hayaki shine a maka kallon kai ma irin sa ne a ce abokin barawo barawo abu na karshe as-sabr wa adam al-tayja galibin mu yanzu dazun nan nake fada cewa bakiyan mu wallahi suna tsara mana tarku shekara 20 shekara 30 shekara 50 kai 100 wallahi suna tsara sai ce daga nan zuwa shekara 100 ana so kaza ya zama kaza kaza ya zama kaza kaza ya zama kaza amma mu wai duk abin da muke yi so muke yanzu yanzu nan sha yanzu magani yanzu babu da haguri wasu matasa ne suka kafa kungiya ta tauqiya ma'ana wayar da kai da abin nan masu shayi-shayi wallahi abun sun burge ni lokacin da suka fara yin nan bayan shekara biyu ne suka ce kai wallahi sun bari wallahi mashayin nan ba sa jin magana ta wurin kansu yayi yawa ba haƙuri yanzu ku duba shekarun da aka yi ana maganar polio a Najeriya mun misali dana shekara da aka yi duk irin korafin da muka yi da zakin da muka yi ba daina ba amma suna nan suna yi to dole ne duk abin da muke so mu can masa sai mun yi haƙuri ba gaggawa amma in muka dauka cewa wannan abin fa ibada ne muke su ma fa abin da suke suna shan wahala in takunu ta'lamuna فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وعلم فسكي شا سوما دو وني تsari da suke yi dan su cimma bukatun su wahala suke sha su bata lokaci su kashe kudi su fail ai failin din su su shirye wannan tarkon bai yi ba su canza dabarar can su yi su babba ai bai yi ba ba ma kaga wadannan daga shekara biyu wai sun gaji wai in shaye-shaye taurin kai ne da su hakuri da kai shi karshen sa dani ne wani muna cewa as-sabru mithlu ismihi murru madaqatu lakin awaqibuhu ahla min al-asr yace shi hakuri da kake ganin sa dan anan sa a harshe daci ne kamar sunan as-sabru ne data abu mai daci in ka dan dana a baki dacin tsiyane dishi sai yace lakin awaqibuhu ahla min al-asr amma karshen sa yafi zuma zaki duk wanda kaga sun shiga wani aikin alheri guda biyu abin mai wahala ne to zaka ga cewa wanda yayi hakuri ya jure daga baya shine zai farin ciki wanda kuma ya kasa yace kai wannan abin ba zai yi wa da wahala yaushe zan yi kaza bai hakuri ba ko to shine zai zama wai wani dan cika da magana malamin ce ba zai yi wani ne yazo ya samu na ba ma guje ne yazo samu wani wai ya fada ruwa ya mutu kuma ga hanya nan da zai bi ga hanya nan inda ake bi ba sai ka shiga ruwa ba amma hanya tana da tsayi ga kuma nan shortcut ne amma sai ka iya ruwa shi ko bai iya ruwa ba kawai sai yazo ya shiga tana sai ruwa ya cinye shi kine sai mutu an fito da shi baki ruwa hidin ba guje yazo yace wannan kuma ya ga aka ce wallahi ko ya shiga wai zai bi ke tsallaka ne wai zai ne fada yace to me yasa bai goce hanyar ba aka ce wai a hanyar tayi tsayi ne yace to a wannan din tafi tsayi ko ya ka gani tunda yaushe zai tashi Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkan sharrin makiyan mu Allah ya tabbatar da mu akan aqida ingantacciya Allah ya tsare mu ni imanin mu ya kyautata rayuwar mu da iyalan mu baki daya dukkan abin da ya fi karfin mu Allah iyar mana Allah ya mana rayuwa mai kyau ya mana karshe mai kyau sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah